يا الله يا الله نهك الله نكين نرقى بروكك تهك هويبا كل ما هتم بياني كدا كل ما هتم بياني كدا منين دنيا منين دادين دنيا منين دنيا menene dadihin duniya
ku gane wani abu a kidin mu koko al'adun mu nan ba karamin kumiya bane ake shiga cikin wannan lokacin da aka shiga hali wani sai ga inda ma mutuwa ya kama ni a ce ga abin da ya same shi
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri grace abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin ya karbi bakuncin shugabar kungiyar kare haƙƙin mata kuma ƴan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar Nana Jibi Haruna Mati domin nazarin rawar da mata za su iya takawa a jamhuriyar Nijar a yunkurin shawo kan matsalar tsaro da ta assasa fiyade a duk fadin kasar Madam Nana ta fara bayani kan tasirin amfani da mata a fagen gaga lokaci ya kwace mana inda kuma zamu tashi kenan yau
zan gaya muku amfani da mace a cikin yanayi na yaki amfanin yana da ma'ana biyu ma'ana ta farko ana iya yi alal misali dan a wulakantar da mazan da ke gurin su gane cewa ga irin mutanen da suke aiki tare da su ko ga irin mutanen da nake san cewa za su tunkara a cikin yakin sannan manufa ta biyu wani abu ne wanda suke so su nuna ma su matan ya zama dole ne koko su ga gwada ma duniya muke iko koko mun ci ku yaki koko an yi kaza duk wannan wani abu ne wanda ya kamata a yi lissahi da shi to a misali abin da ya faru a yankin Talabeyi ko da yake har yanzu dai sai dai mu yi muku aiki da abin da jaridu koko abin da irin masu bintike suka gai yanda rahotanni suka gai amma gaskiya abin ya wuce haka nan saboda yanda su suka bada labari bangaren a ce su wanda aka auka ma da su kuma wanda aka tunguma da zancan kusan abin ya sha bamban amma a dunkule mu abin da muka rike a matsayin mu na kungiyoyi ya auku ba daidai bane dole a yaki kuma dole a kan abin kuma dole a dauke mataki insha Allah
me saurare wata kila idan ya shi irin yanayin da matan da aka yi fada yake fadawa cikin sa na damuwa din nan wata kila za a yi fahimtar ainihin tsanani ko kuma munin wannan al'amari wannan ɗabi'a ta fadi kamar waɗannan irin cikin wani yanayi ne za a iya cewa irin waɗannan mata ke fada
hasbunallah zan ba ku wani labari in magana fadi kuke magana akai ni ina tunan al'amarin fadi wanda ya girgiza ni a rayuwa ya riske ni ne a maradi wani lokaci wanda kungiyar mu take tallafa ma mata da kananan yara dangance da irin yanayi na rayuwa kuma abin da suka shiga wata mata ta taba tunkaro ne a matsayin ta na mahaifiya wadda ta mallaka ma diyarta ne wadda kenan yarinyar tana zama gidan kakarta ne lokacin da mahaifiyarta ta samu aure sai ta fita daga maradi ta je Najeriya ta yi army to ke kaka sai kika yi amfani da yarinyar hurin bangaren sana'o'i da ake wannan talatala da muke sun da al'ada ne mu a wurin mu maradi ke kaka sai kika yi amfani da wannan yarinyar da sauransu to wurin wannan tallan yarinyar mangwara take saidawa kuma an sani a maradi fa da mu ƴan mata za su tafiya su siyo mangwaro su azo akai su taho to da aka da cikin wannan abin ne me nake so in ce yaran wasu suka tare su ita har Allah ma ya sa kadara ta sa aka cabke ta da sauransu su suka yi mata fadi yanzu da suka yi mata fadi haka aka samu ta kamar daga inda suka yi mata fadi zuwa inda aka samu ita yarinyar kusan kilo 11 sanda da aka yi bincike da sauransu kilometer 11 suka yadda ta kuma wani wuri ne wanda suka gyara suka yi bukka yaran ne kanana su ma suke aikin to haka dai dan kamar wannan da zancan ya zo ga kunnan mahaifiyarta sai ta dauko mata takanas ta zo nan gidan kakan tace ita sai ta kai kara kakar da aka yi wadda take jiye yarinya ita ta aza mata kuka na cewa ba za ta kai kara ba ku gane wani abu a kidin mu koko al'adun mu nan ba karamin kumiya bane ake shiga cikin wannan lokacin da aka shiga hali karka mini magana ki lahiya da sauransu wani sai ga inda ma mutuwa ya kama ni a ce ga abin da ya same shi to ku diba fa irin cin zarafin da aka yi masa amma saboda wai menene hujjar su yarinya yar shekara 11 ce wai dan kar gobe ta tashi ta rasa mission army sun higane musu cukuttu a kihiddo mata haƙinta da a ce an tashi gobe ta samu almi ba. Kaga irin yanayi na daya kenan. Yanayi na biyu maganar kiyon lafiya ko maganar lahiyar yarinya. Ni a yau ina son in san me yarinya ta samu saboda a lokacin ba abinda bamu yi mata ba na lallashi na lallaba na ta kwatanta mana ya akai. In ta zo da ta ce sai wane ya rike hannuna sai wane ba ta iya kurta da bakinta ta gaji ta ce an yi kaza ko kaza na ta yi kaza sai kuka saboda irin an riga an kare da ita a rayuwar da sauransu kenan kaga wani bangare ne waga yarinya karama nake maka magana da bata fulalkanci duniya ba wanda bata bata da wani nauyi akan ta da sauransu to yanzu in ka zo da mace isassa wadda an tashi wani safiya wani bima ana samun ta da ta riga ta fara rayuwarta ta iyalinta tana da miji tana da iya tana da sirkai tana da sauransu sai a samu irin wannan rayuwa ta same ta zan ga muku wani abu ai mace a barganin wani abu kaga ban san wani kalma zan amfani da ita ba kadan abin nan din mai saurare na amma da a ce mace mai sai da kanta dan ta samu abin duniya irin akwai su da yawa matan da zaka neme su ka basu baka basu kudi siyar da kai to mata masu zaman kansu ko su akai ma wannan an ci zarafin su mace ai in ta yarda ta bada wi kanta ko ga mutun nawa ne haka nan ne tana da yanda za ta yi ta kare kanta ta kare kanta ta ci gaba da rayuwa amma in har da rishin yardar ta katin kare ta to bakin cin zarafi da wulakancin da kake iya majansin ya mace kenan kuma kamar yanda na gayi ne ka raba ta da farko da yarda da kanta da kanta ka raba ta da son kanta da kanta sannan kuma ka raba mutane da son ta mutane da yarda da ita mutane da ganin kima ta a matsayin ta na diya mace kenan kusan ka tsaye da mata rayuwa ne kak mafi aksarin su suna gayi ƙara a ce an dauki rayuwa ta da a ce irin wannan abin ya auku gare ni kuma jama'a sun shaida akan wannan
a matsayin ku na kungiyoyi dake kokarin kare haƙƙin mata kuma da kokarin taimakawa mata su samu madogara ta rayuwa akwai wasu hanyoyi da kuke bi domin watakila tunkarar gwamnati da irin waɗannan maganganu saboda da irin waɗannan matsaloli
abin da farko da nake so a ƙara mai sauraron mu ya ƙara ganewa irin wannan matsalolin in su suka ce malarin zaman ba a iya tunkarar su kamar ba a iya tsara su ko a wannan din su a dauka musu mataki kamar suke abkuwa kamar matakin da ake iya dauka guda ne lokacin da za a cewa akwai rishin tsaro wurin to a san an dauki mataki kan kare mata shine wannan mataki amma in har ana iya risko al'umma cikin wani yanayi na yaki to gaskiya dan a samu irin wannan abun ba wani abu bane kenan mu ma mun yarda duk irin matakin da gwamnati zai dauka wani abu ne wanda sai an jajirce kuma an sa irin kokari da duk irin abubuwan da ya kamata saboda a ce an yi tsaye akan wannan al'amari sannan abu na biyu shawarar da muke bada a matsayin mu masu karewa ko ko masu kokarin abin nan din kare haƙƙin mata shine cewa lokaci yayi na wannan al'amari ya bar zama boye a rayuwar mu al'amari ne wanda tabbas akwai shi in har ana ci gaba da boyewa to yaushe aka samu damar waye ma mutane kai har a dauki mataki zan baku misali alal misali kamar irin wannan su kamar genocide irin na Rwanda da aka yi da sauransu ai kun ga kikitan kiyashi da aka yi ma Rwanda da sauransu ai kun ga yau nan da shekara nawa da aka yi shi amma har yau ana shari'a akan mutane ko su bangaren ma masu kariya da su wanda suka kawo hari din ana irin wannan shari'a to in ba a waye ma mutane kai ba a dauki mataki na waye ma mutane kai akai to gaskiya kuma waye kan ma bangare biyu waye kai ga al'umma baiwar Allah wadda ita ke ake iskowa a fasketa sannan kuma waye kai ga su masu irin a ce irin sojojin mu da suke kula da wa'annan al'umma su ma waye musu kai cewa to kai irin alaka irin kaza da kaza ta shiga tsakanin ku har ma a zo a ce an yi kaza to aka samu irin wannan bangaren na waye kai to muna ga cewa za a rage irin wannan al'amari da yake fuskanta al'ummar mu
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau idan kuka biyo mu a mako mai zuwa za ku ji yadda shan miyagun kwayoyi ke taka rawa a wannan mummunar ɗabi'a ta yi wa mata fyaɗe. Kafin nan, a madadin 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar Nana Jibi Haruna Mati da kuma wakilinmu Silabun Muna Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi